sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a an harbe akalla bakin haure shida har lahira a gidan yarin Tripoli a cewar shugaban hukumar bakin haure na Majalisar Dinkin Duniya a Libya, yayin da rahotanni suka nuna wasu da dama sun arce daga gidan yarin, kana wasu kuma sun taru a gefen titi a kusa da wurin. Yawancin kosan jama'a a gidan yarin na Godshall ne ya tada rikicin, inda mutane ke bacci a waje, kana akwai jami'an tsaro iri-iri, inji Frederico Soda, shugaban hukumar sa ido akan bakin haure ta kasa da kasa. Ya kara da cewa hakan ne kuma yasa aka fara harbin, lamarin da ya kai ga kashe mutum shida. Jami'an tsaron Libya sun yi amfani da karfi akan bakin haure da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka a makon da ya gabata, inda suka tsare sama da mutum 5,000. Akwai dubun dubatar bakin haure a nan kasar Libya, wasu su suna neman tsallakawa ne zuwa Turai, kana wasu kuma sun je kasar ne domin su yi aiki a kasar mai arzikin mai. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce karin bayani akan kudirin tsaro tsakanin Amurka da Mexico yana tabbatar da wani sabon babi tsakanin kasashen biyu wurin aiki tare akan tsaro. A ziyararsa ta farko a Mexico a matsayin babban jami'in diplomasiyar Amurka, Blinken ya faɗa a jiya Juma'a cewa lokaci ya kai da ya kamata a fito da sabon tsari akan aikin haɗin gwiwar mu na tsaro da zai samu ɗauki kanmu a matsayin masu manufa ta bai ɗaya. Ya faɗa wa manema labarai a Mexico City a wani taron haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Mexico, Marcelo Ebrard, cewa tsarin tsaron zai zarce batun bakin haure da kan iyaka, zai bi diddigin mafarin matsalolin tsaro da muke fuskanta da suka hada da rashin daidaito da kiwon lafiyar jama'a da kuma batutuwan tattalin arziki. Ebrard ya ce wannan aikin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico akan tsaro da kiwon lafiya da ceto al'umma ba yarjejeniya ce kawai ba, wannan kawance ne na tsarin tsaro, kawance irin mai fa'idar nan da ta zarce yarjejeniyar aiki tare. A hali da ake ciki kuma, a yau Asabar wasu manyan jami'an Amurka za su fara tattaunawar ido da ido da wakilan kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan a karon farko tun bayan da Amurka ta janye sojojinta daga kasar. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce tawagar ta Amurka za ta yi ganawar ce a yau Asabar da gobe Lahadi a Doha, babban birnin Qatar, tare da manyan wakilan Taliban. Wani babban jami'in Taliban da ke ofishin siyasar kungiyar ya tabbatar da cewa shugabannin nasu sun kimtsa domin ganawa da tawagar Amurka a ranakun Asabar da Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da labarin bullar cutar Ebola a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a cewar ministan kiwon lafiya a jiya Juma'a, watanni 5 bayan da aka kawo karshen barkewar cutar ta baya. Sai dai nan da nan ba iya gano ko sabon barkewar na da alaka da na shekarun 2018 da 2020 wanda suka kashe sama da mutum 2,200 a gabashin Congo, barkewa mafi hadari na biyu a tarihin kasar. Gwaji ya tabbatar da wani dan yaro mai shekaru 3 ya kamu da cutar a kusa da garin Beni da ke gabashin kasar, inda cutar ta fi kamari a barkewar shekaru 2018 da 2020, kana ya mutu da cutar a ranar Laraba, inji ministan kiwon lafiyar kasar Jean-Jacques Mbungani a wata sanarwa. An gano kimanin mutane 100 da ake zato za su iya kamuwa da cutar, kana za a sa ido a kansu ko za su fito da wasu alamomin cutar, inji ministan kiwon lafiyar. A ƙarshe, a jiya Juma'a ministocin Turai sun bayyana damuwa akan karuwar bakin haure da suke bin barauniyar hanya suna tsallakowa daga ƙasar Belarus zuwa ƙasashen tekun gabashin Turai. Suna cewa ganganci ne Minsk take yi tana kyale bakin haure, suna tsallakowa don lalata demokaradiyyar ƙasashen da kuma janye hankali daga cin zarafin bil'adama da gwamnatin Lukashenko take yi a gida. Suna yaudaran dubban mutane daga kasashe masu tazowa zuwa Belarus, suna ba su izinin takardun biza na masu yawon bude ido, suna tura su kan iyakar tarayyar Turai da Belarus, kana suna tilasta musu tsallakawa zuwa kasashe makwabta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba batun wasu atisaye ne har guda uku da rundunar sojojin Najeriya ta kaddamar a wasu sassan Najeriya.
Rundunar sojar kasa ta Najeriya karkashin jagorancin babban Hafsa, wato Lieutenant General Faruk Yaya, ta kaddamar da atisaye, wannan atisaye masu taken Golden Dawn, Stillwater da kuma Enduring Peace. Ainihin makasudin wannan atisaye shine domin a kawar da barna a cikin al'umma.
Yanzu dai zamu ce an zuba ido, ana yi wa soja fatan alheri, ana yi wa juna fatan alheri. Zai wuya mutun ya zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba.
Atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara zaka ga sun hito da irin wannan tsari na atisaye, in haddin aka shigo wayannan watanni na kashin shekara guda hudu, wato wayanda ake ce mana da turanci embalmment. Ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a kasa a wayannan watanni hudu.
Mejo Shaibu Umar shine wanda zai mana magana a madadin babban daraktan hulɗa da jama'a ne da kwatar sojojin ƙasa na Najeriya, Brigadier General Clement Onyema Umwachukwu. Yanzu haka kai tsaye muna tare da shi Mejo Umar din a nan ofishinmu da ke Abuja, da kuma ƙarin bayani da ya mana akan su waɗannan atisaye.
Hakika rundunar sojar ƙasa ta Najeriya karkashin jagorancin babban Hafsa, wato Lieutenant General Faruk Yaya, ta kaddamar da atisaye ranar 4 ga watan Oktoba 2021 a yankin MNA da ke karamar hukumar MNA da ke jihar Enugu. Wannan atisaye masu taken Golden Dawn, Stillwater da kuma Enduring Peace. Ainihin makasudin wannan atisaye shine domin a kawar da barna a cikin al'umma. Wayannan barna sun hada da kashi da makami, ta'addanci, rikice-rikice kamar na su manowa da makiyaya, da kuma sauran dukkan barna da ya danganci a kawo matsaloli a cikin al'umma.
Mejo Umar kazalika ya kuma mana karin bayani a yankunan da ake waɗannan atisaye da kuma yadda fasalin su yake.
Babban Hafsa rundunar ta ƙasa ya kaddamar da wannan atisaye ne a yankuna biyar: Kudu maso Kudu, Kudu maso Gabas, Kudu maso Yamma da kuma ainihin arewa ta tsakiya. Kudu maso Yamma shine yankin runduna ta biyu da yankin runduna ta 81 dake da shar kwata Lagos da kuma Ibadan. Yankin Kudu maso Gabas ya hada da yankunan runduna ta 82 dake da shar kwata ta Enugu. Waɗannan ne shi babban Hafsan yayi kaddamarwa, amma an kaddamar ne a lokaci daya, wato duk sauran yankunan lokaci guda aka fara wannan atisayen. Sannan kuma shi atisayen rundunar sojan Najeriya tana yin shi ne da haɗin kan dukkan sauran hukumomin tsaro waɗanda suka hada da hukumar sojin sama, hukumar tsaro ta farin kaya da kuma sauran hukumomin tsaro da dukkan waɗansu masu ruwa tsaki a harkan tsaro na ƙasar nan.
To idan muka dubi waɗannan rukuni na atisaye guda uku, menene bambanta shi da wanda aka saba gudanarwa na yau da kullum?
Wannan atisaye an kaddamar da shi ne domin magance matsalolin tsaro a Kudu maso Kudu, Kudu maso Gabas, kudu maso yamma da kuma ainihin arewa ta tsakiya wadda kamar yadda ka sani ne matsalar tsaro ba wani sabon abu bane to shi yasa rundunar soja ta kaddamar da wannan atisai kuma bambancin sa da sauran shine an kaddamar da shine domin magance wannan matsalolin tare da lura da yancin dan adam da kuma kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar mu na Najeriya ya tanadar ma aikin soja.
A irin wannan atisaye za ga sojoji suna sufurin manyan kayayyakin fada da kayan yaki da sauransu. Kamar kuma na ga wannan atisayen ya kunshi har da yankunan da suke arewa ta tsakiyar Najeriya irin su nan Abuja ma da sauransu. Wannan zai ja kaman fargaba ko zaman tardar tsakanin mutanen da suke waɗannan yankunan. Me za ka ce ga mutanen da suke yankunan da ake wannan atisaye?
Kamar yadda ka sani ne cin kamun a kaddamar da wannan atisaye wadda shi babban hafsa Dr. General Faruk Yahaya ya kaddamar an rubuta ainihin jawabi na yan jarida wadda shi babban daraktan huda da jama'a na rundunar sojojin kasa Brigada General Onyema Machiku ya raba ma yan jaridu da kuma dukkan masu ruwa da tsaki cewa za a gudanar da wannan atisaye kada mutane su ta da hankulansu kwantar da hankalinsu saboda za su ga shige da fice na ainihin su dakarun namu da kuma makamai da sauran kayan ayyuka su san cewa ga dalili sannan kuma su kwantar da hankalinsu dalilin da yasa wannan shige da ficen shine domin samar da dawamar zaman lafiya a ƙasar.
To ko mai ƙwararru kan tsaro ke cewa kan waɗannan atisaye? Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban wata cibiyar tsaro mai suna Beacon Security Intelligence ya yi tsokaci.
Atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara za ka ga sun hito da irin wannan tsari na atisaye in haddin aka shigo wayannan watanni na ƙarshen shekara guda hudu wato wayanda ake ce mana da turanci embalmment abinda ya kaba daga watan September zuwa October November da December watannin dai guda hudu to kuma bisa ga alƙaluma da ake ajiyewa wanda muke nazari akai ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a ƙasa a wayannan watanni hudu to don rundunar sojan Najeriya ta ce za ta yi atisaye da niyyar magance wannan lallai tana da dalili to amma inda gizo ke saka mun dade muna fadin cewa ba hurumin rundunar sojan Najeriya bace ta ringa kokarin magance matsaloli na tsaro na cikin gida akwai hukumar wadda ainihin ita ce wadda kundin tsarin dokar kasa ya ba mu wannan hurumi kuma haƙƙi na kanta wato hukumar yan sanda kenan da sauran bangarori na tsaro na cikin gida wayanda suna nan ɗaya ɗaya har sun kai 12 to a takaice dai ya kamata wayannan bangarori na gwamnati wayanda haƙƙinsu ne na tsaringar lura da kuma magance matsalolin na tsaro na cikin gida su yi hoɓɓasa su yi ayyukansu
to ko wannan atisaye zai yi tasiri kuwa tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaron Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ga kuma abin da yake cewa
to zuwa yanzu duk wani yunkuri da soja suka yi da ko dima dai jami'an tsaro a waɗannan wurare biyu ba mu ga tasirinsa ba sosai amma abinda zaba za mu ce wannan atisaye bai zai yi tasiri ba mu dai abinda da dukkan jama'a abinda za su yi shine su yi fatan zai yi tasiri din mu yanzu mun kai jama'a sun kai wani hali suna cikin wani hali sai dai a yi wa jami'an tsaro fatan alheri a ba su goyon baya duk wani abinda zai kawo dakile waɗannan abubuwan da suke so su fito a ƙasar nan da kuma suke fitowa fata muke Allah ya sauki yanzu dai za mu ce an zuba ido ana yi wa soja fatan alheri ana yi wa juna fatan alheri zai wuya mutum ya ce zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba kamar yadda na ce mun zuba ido muna fata haka din ne daga nan za a gane bakin zaren
to sai dai kuma ita rundunar sojojin Najeriya ta ce lalle kam wannan atisaye tana da kwarin gwiwar zai yi tasiri har kwalliya ta biya kudin sabulu da turare inji General Onyema Nwachukwu ta bakin Major Shaibu Umar
in Allah ya yarda a rundunar sojan kasa a ƙarƙashin jagorancin Lieutenant General Faruk Yahaya na tabbatar ma dukkan 'yan Najeriya cewa ta sa himma tare da haɗin kan dukkan sauran hukumomin tsaro na tabbatar da cewa za a tsare dukiyoyi da kuma rayukan al'ummar Najeriya baki ɗaya.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka VOA, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dangare. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar mai martaba a ran Egon Ero, Alhaji Usman Hudu Makeri, inda zamu tattauna da shi akan batutuwa da suka jibanci wannan masarauta da dai sauransu. Mai martaba, da farko zamu so ka bamu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Aran Egon Ero.
Rabbi a'udhu bika min hamzati shayadin wa a'udhu bika rabbi an yarro. Wannan masarauta wanda aka ciciro ta a matsayin Aran Egon Ero, masarauta ne tana da tarihi kamar haka. Tun lokacin Turawa mai Egon, muna da clan guda uku. Akwai Egon Ero wanda shine nake jagora yanzu. Na biyu akwai Ohola, na uku akwai Anzo. Anzo shine wanda ara'akun yake jagoranta. Ohola shine tashan mada wanda Allah bai musu ko ba har yanzu. Wannan masarauta na Egon Ero, to wannan masarauta na madan tara da Hausa kenan. Madan tara na duniyar nan ko kana Ingila? In kana Ingila, in a haife ka Ingila ne, in ainihin baban ka garma dan tara ne, za ka iya wannan sarautar da nake ci. Mai Egon kamar Turawa ne, ba mu da gidan sarauta. Duk sarautun da ke, in an ce wannan sarautar nan Egon ne, Egon ba ta da gidan sarauta nata. A'a, sai dai wanda aka ba ku, in Egon sun zabe ka sun ga ka cancanta ka jagorancin su sai ka yi. Duk Egon duniya na sun fita gari guda biyar nan ne. Da farko shine wumme wannan helicopter nan na sarauta na yana ciki. Akwai Arugado, akwai Alizaga, akwai Bikeno, akwai Sako. Duk yadda madan tara ko ina yin yani in shi madan tara ne ya fita gari guda biyan nan ne, kuma sarautar nasu kina wannan guda daya wanda duk yadda suke za su iya wannan sarautar.
Kai maganan kabilu daban-daban, shin kaman kabilu kaman su wadawa suke wannan masarauta, shin kabilar Egon ne kawai na madan tara da kai magana ko kuma akwai wasu kabilu ne da?
Aya, wannan masarauta tawa akwai Kwala, akwai Yargan, akwai Landare, akwai Filani, akwai Nyamare, akwai Ake, duka a wannan masarauta na Egon Ero.
Kaman wasu al'ummomi akwai abubuwa da suka shahara a kai, shin wannan masarauta ta kada ne aka san ku?
Da farko ba didan masarautar mu ba, dijin na madan tara yana duniyar nan, babban sana'a shi kenan noma. Duk yadda ka zaga a duniyar nan domin dalili kenan, yanzu in ka lura madan tara wanda suke kasan lafiya ba kasan da sarai gwamnati nake sarautawa, muna kusan 50-50 ne. Amma kuwa dukkan su masarautar nasu kina wannan guda daya, wanda ina jagorancin shi saboda su duk yadda suka ji kasan noma, to insha Allah za ka gansu a wurin. An kaje Doma za ka gansu, an kaje Ubi za ka gansu, an kaje Kyana za ka gansu, kai a ta har Niger an kaje za ka gansu, saboda ba su da sana'a, babban sana'a su shine noma.
To kaman waɗannan magana da kai tun farko na cewa kusan kaman gida uku ake da shi a kabilar Egon, akwai
na farko
kusan gida uku kace ake da shi, akwai Ero,
akwai Anzo,
akwai Ewala. Na'am, to me bambanta, akwai wani bambanci ne tsakanin shi Ero da Anzo da kuma ɗaya bangaren da kai magana, ko kuma menene bambancin su?
Da farko dukkanmu zaka ji an hadu ana ce Ego kece, mana ma da duka guda daya, ka fahimta? To amma
kowa da irin nasu harshen a yaren mu dukkan muna jin yaren zuna mun wurin kwanciyar harshen zaka ji kowa da nashi kalan harshen dan wurin bokan mu bai zo da nasu ba muna da aladu wanda ya sha bamba da nasu kaga clan din madan tara 95% nasu daga musulmi ne ina son dan warware muka bambancin mu da can cin kuma clan nasu 95% nasu daga kristan ne
to kaman ku mutanen egon ero din da kike magana akwai wani take ne musamman da aka san ku da shi
mu mutanen madan tara takin da aka san mu da shi shine duk yinda ka zaga kan mu ba za ka ji mara fara ba sai akan abu guda biyu gona mata duk yinda ka taba muna mata
kuna da san mata dai sosai kenan na fahimci magana
fa duk yinda ka taba muna mata to in Allah da jikan jika yana da wannan tarihin sai ya neme matan wanda ya kwace muna mata
to me yasa kuke da wannan dabi'a na san mata sosai haka zaki
eh yanda mun zo Allah ya dora mu kai kenan mun zo mun sami iyayen mu da kakannin mu akan wannan turban duk dan madan tara daga taba mishi mata eh gara ka zo ka sata mishi kudi ga baki daya ka tafi da shi muna da son mata fiye da kake zato kuma muna da bala'in kishi akan matan kuma musulmin mu muna da mata dogaye masu kyakkyawa kaga ni
to ko zamu zagayo ne zaki tunda kake
ba da mu
to na zaki kamar da na faɗa zamu so mu dan duba shin wani irin kalubale wannan masarauta ko mutanen ka suke fuskanta
kalubalen na naji na samu kamar yadda na muka bayyana naji na same mutane na da maganan mata da maganan gona kala kotu ba aiki ne nake yi kurin sai sulu domin zaka samu mutum daya suna family nan da family nan suna shiriya sama da shekara 20 naju na fuskance cewa tsakanin su da makiya da manoma gun ana samu dan damuwa to wannan ma na shiga na iya kokari kuma Allah ya taimake mu ba za ka ji wani yau wani in ba dai abin da ya shafe kin nafi ko hairo ba ko wani sata mai muna shine zan bari a zo da shi a kotu ko charge office a amma domin fada wanda dama mun je mun saba iyayenmu kakannin mu can tsakanin su Fulani an saba wannan lamarin
to kaman batu na makarantu da kuma killa cibiyoyin kiwon lafiya kuna da matsala wannan ko kuma ba ku da matsala kai
eh bisa dan Allah na je wani permanent secretary wumi daya kurun mar primary guda 8 wanda in yara sun gama makaranta kafin su sai sun tafi a kasa zuwa da sarayin na ji rai wannan kukan kuma gwamnati nan ta tabbatar da cewa sai ta duba da ta samu ni secondary school a wannan wurin kaga tunda an ga yanda mu ne ba zan sa shi a cikin wani damuwa ba kaman problem na muke da shi anan shine hanya wanda ta shiga da mararaban arkiya yaje ome yaje bukino yaje sako yaje lichago yaje langi yaje agwalagu yaje company yaje wayo yaje angonchichi yaje panaman bauna yaje uga yazo gidan buba yazo ya billu ashiki ba karin mutane na wannan hanyar din ba muna roko muna kuka muna kankan da kai da wannan gwamnati muna mata biyayya dan Allah ta dube mu da idon rahama abinci na noma ina fita wannan hanyar fidin da kake zato kuma suna sha wahala wurin fidda kayan abinci su kuma mutane kasuwa
a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima
dalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Idan na faso ta aika tiyan ta da aka shi
bayan wiya
in ka fito fili mai halin shi da ta ishe
bayan wiya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa ta to mu ma mu dau da mara ta malin wiya ta malin wiya ta malin wiya
Muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.